الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين باي هكا إنبوا مسلمي خطبرنو أولا جمعة تنا بياني game da abin da ya shafi haƙoƙi na talakawa a kan shugabanninsu lallai ku sani Yakuba in Allah shugabanci amana ne mai nauyi kuma amana ce da take da girma abin Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda zai kubuta daga cikin waɗanda suka yi shugabanci sai wanda ya kiyaye haƙƙi na shugabanci ya kuma sauke amanar da ya ɗauka a kansa lallai shugabanci walaƙanci ne ga bawa nadama ne akan bawa a ranar alƙiyama ga dukkan wanda ya ci amanar shugabancin da aka bashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani shugaba da za a ɗora shi shugabanci a kan mutum goma kawai face zai zo a ranar alkiyama a ɗauri cikin sarka in ji annabi Muhammad mamin amirin babu wani shugaba da za a ɗora shi shugabanci a kan mutum goma face zai zo a ranar alkiyama a cikin ɗauri annabi ya ce babu abin da zai kunce shi sai adalcinsa ko adalcinsa ya kunce shi ko kuma zaluncin shi ya halaka shi wannan hadisi yana nuna mana cewa idan shugabanci akan mutum goma kawai ga irin halin da yake jefa ɗan adam a ciki a ranar alkiyama ba za ka zo alkiyama yadda kowa zai zo ba za ka tashi a kiyama cikin ɗauri daga ƙafanka har wuyanka shugabanci na mutum goma ina wanda ke shugabancin mutum ashirin ina wanda aka bashi shugabancin gari guda ina wanda yake shugabancin al'umma wannan hadisi yana nuna cewa lallai hisabi na wanda ya shugabanci mutane yana da tsanani a ranar alkiyama babu abin da zai kunce shi sai adalcinsa ko dai yi sanadiyar tafiyarsa aljanna ko kuma zaluncinsa ya yi sanadiyar kai shi wutar jahannama akwai hadithi na Ma'qil ibn Yasar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani bawa da Allah zai bashi shugabanci na waɗansu talakawa ya mutu a ran da zai mutu a samu ya ce amanan waɗannan talakawan da aka bashi shugabanci illa haramallahu alaihi aljanna face Allah madaukakin sarki ya haramta masa aljanna babu wani bawa wanda Ma'qil ibn Yasar ya faru wannan hadisi a lokacin da Ubaydullah ibn Ziyad ya shiga ɗaki gaishe shi bai da lafiya lokacin Ubaydullah ibn Ziyad shine gwamna a ƙasar Kufa a nan ƙasar Iraki garin Kufa da Basra Ma'qil ibn Yasar ya san irin shugabancin Ubaydullah ibn Ziyad mutum ne azzalumi mutum ne maha'inci mutum ne dan damfara mutum ne mai cin amanar shugabanci yace zan gaya maka hadisin annabi Muhammad amma ba dan ina gaban mutuwa ba wallahi ba zan gaya maka wannan hadisin ba sai yace ka ji abinda annabi ya faɗa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani bawa da Allah zai bashi kiwo na waɗansu talakawa ya ɗora ka shugaba a kansu ya mutu a ran da zai mutu a samu ya haɗinci waɗannan da aka bashi kiwo illa haramallahu alaihi aljanna annabi ya ce haramun ne a kan shi shiga aljanna a ranar alkiyama wannan hadisi yana aiki akan kowa dukkan mataki na shugabanci wannan hadisi yana aiki akan sa duk wanda Allah ya bashi shugabanci da mutane yace amanarsu bai zai akan haƙoƙinsu ba Allah madaukakin sarki a ranar alkiyama zai aramta masa shiga aljanna ga hadisi na Anas yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah zai tambayi kowane mutum akan kiwon da ya bashi ya tsara wannan kiwo ko kuma ya ci amanan wannan kiwo hadisin Abdullah ibn Umar annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi annabi yace kowa a cikin ku mai kiwo ne kuma kowa Allah zai tambaye shi akan kiwon da ya bashi annabi yace fal imam ra'in shugaba mai kiwo ne kuma Allah zai tambaye shi akan wannan kiwo da ya bashi don haka wajibi ne akan wadanda Allah madaukakin sarki ya ba su amana na shugabancin al'umma su san abin da yake kansu na tsare haƙoƙi da Allah madaukakin sarki dora musu mun ambaci wani abu kaɗan daga cikin haƙoƙi mafi girma akan shugabanni abu na farko shine hifdhul amni wal istiqrar duk wanda aka ce shugaba ne a gari shugaba ne a wani yanki shugaba ne a wata ƙasa huwal mas'ul shi ne wanda Allah zai tambaye shi akan zaman lafiyar da yake garinsa akan zaman lafiyar da yake ƙasarsa wajibi ne a tsare wa mutane amincinsu ya zama za su je kasuwa ba sa jin tsoro ba sa jin fargaba za su dawo za su je masallaci babu fargaban komai a ransu za su kuma dawo za su je su yi zumunta ba sa tsoro komai ba su fargaba hifdhul amni wal istiqrar a tsare wa mutane zaman lafiya cikinsu duk shugaban da Allah madaukakin sarki ya dora masa wannan amana da shugabanci Allah zai tambaye shi akan zaman lafiyar al'ummarsa duk wanda ya firgita duk wanda ya tsorata duk wanda yake rayuwa cikin fargaba yake kwanciya yake gagara bacci Allah zai tambaye ka akan Allah zai tambaye ka akan wannan rashin nutsuwar al'ummar da kake shugabanta fargaban da suke ciki Allah zai tambaye ka akan wannan hifdhul amni wal istiqrar tsare wa mutane amincinsu duk ta inda za a kai musu farmaki duk ta inda suke fuskantar barazana a tsare rayukansu a tsare musu amincinsu abu na biyu himayatul arwahi wal a'rabi wal amwali wajibi ne kowane shugaba ya tsare rayukan wanda yake shugabanta ya tsare musu mutuncinsu ya kuma tsare musu dukiyoyinsu duk wanda aka shigo masa cikin dare aka saci kwabansa wallahi a kiyama sai Allah tambaye ka a karamar hukuma ka yake kai ne chairman antal mas'ul kai kace zaka iya wannan karamar hukuma duka rayuwarsu dukiyarsu lafiyarsu amincinsu kace zaka iya tsarewa wanda aka shiga aka yi masa fashi a gidansa wanda aka tare shi akan hanya aka masa fashi antal mas'ul yawmul qiyama Allah zai tambaye ka akan tsare rayukan mutane tsare mutuncin mutane tsare dukiyoyin mutane haƙƙi ne akan kowane shugaba ya tsare wannan wallahi duk rai da aka salwantar a ƙarƙashin shugabancinka wallahi zaka tsaya ka amsa tambaya akan wannan daga rai daya har zuwa adadin rayukan da akai asararsu wallahi zaka tsaya gaban Allah zaka amsa tambaya akan wannan ba ran dan adam ba ku dubi sayyidina Umar yace ina Madina law anna baghlatan 'asarat bi ardi al-Iraq illa za a ce dabba al-fadari za ta yi tuntube a kasar Iraki ina Madina ta ji ciwo la khashitu an yus'ala biha Umar zan ji tsoron da zan tsaya gaban Allah ya mun tambaya akan tuntuban dabba lima lam tumaid laha tariq Allah zai tambaye ni me yasa ban gyara mata hanya ba dabba ne ba dan adam ba yau da wanda ya kalli wannan kasa da muke rayuwa a ciki shugabanninmu jagororinmu sun riga sun yadda kimar wannan kasa idan duniya, sun riga sun zubar da mutuncin wannan kasa idan duniya. Wallahi ban yi tsammani akwai wata kasa da za ta kalli kasa irin ta Najeriya ta girmama ta ba. An wayi gari ba wani rai, ba wani rai a kasar nan da yake da alfarma, ba wani rai da yake da alfarma a kasar Najeriya babu shi. Ba ma maganar dukiya ko tsare mutane mutuncinsu ko zaman lafiyarsu ba. Ba wata rai da take da alfarma a wannan kasa. Kuma duka waɗannan shugabanni wallahi Allah zai musu tambaya a kanku. Ku dubi yadda ake kashe mutane a dai wannan kasa. Sai ana tunanin abu ya kwanta sai taso da irin karfin da ya fita a wannan kasa ta Najeriya. A yankan mutum irin yankan da ake wa dabba, a ƙonan mutum kamar itace, ana cinikin mutane kamar dabbobi. Ɗanka ne za a riƙe, kuna ciniki, nawa za ka bayar a sake maka ɗanka? Akwai shugaban ƙasa a ƙasa, akwai ministocinsa, akwai gwamnoni, akwai sanatoci, akwai ɗan majalisun tarayya, akwai majalisun jiha, akwai ciyamomi, muna da sojojin sama, muna da na ƙasa, muna da na ruwa, muna da 'yan sanda, muna da civil defense, muna da custom, muna da road safety, duk wasu nau'i na jami'an tsaro muna da shi. Amma za a dinga ciniki na mutane kamar dabbobi a Najeriya, a ƙasan da mutanen a ciki suke, in jeji ne a ƙasan jejin yake, wai ba da aka iya da su. Ba yadda aka iya da su a Najeriya a kashe jami'an tsaro. Shin wanda Allah ya ba su wannan amana na shugabanci ba sa jin tsoro? Waɗannan rayuka da ake salontarwa, me mutum zai je tsaya gaban Allah gaya masa? Me mutum zai je tsaya gaban Allah gaya masa? Wata ƙasa ce za ta girmama mu? Wani mutunci muke da shi a idan duniya? Za a kashe janar na soja, za a kashe jama'arsa, za a kashe malamai, za a kashe sarakuna, ka faɗi wanda a ƙasar nan ba a kashe shi ba? Wani mutum ne mai kima mai daraja a ƙasar nan wanda a yau za ka ji ya fi ƙarfi a kashe shi? Satuttukan bayan da mutane nan muka gani, mahaddacin Alƙur'ani Anar Mahafizi, ku dubi irin kisan da aka yi masa. Har ina gani Profesa Mansur Sokoto yana haɗa mutane da Allah, kada a ɗora hotonsa a midiya saboda ba wanda zai so ga irin kisan gillan da aka yi masa. Laifin me yi? Duka waɗannan yankuna ku je ku gani. Wallahi mutum baya fita yana da yaƙinin cewa zai dawo gida. Suna rayuwa ne a maimakon rayuwarsu. Kowa yakan fita ne a bisa sa ɗaukar darasi. Ina jami'an tsaron mu suke? Suna iya kokarinsu. Kowa ya sani iya abin da za su iya yi. Wallahi jami'an tsaro iya abin da za su iya yi, musamman ƙananun cikinsu suna yi. Amma menene mafita? Abin da yana nan yanzu ya fara faɗi. Ka gama gangamin da yake na yankin jihar Kano Shamanu. Ana tsammanin a dakile a inda ake fama ya fara faɗi. Ana maganar jihar Kebbi, ɗalibai 25 da aka tura su aka ɗibi su aka tafi dakilinsu. Ga daren jiya ana ce nan jihar Niger fiye da ɗalibai 100, ana lissafin kusan 150 an kaɗa su, su ma an tafi da su. Ban san akan menene waɗannan za su sake neman mutane su zaɓe su ba. Ban san me za su yi wa mutane. Ban san menene za su iya tsayuwa a kai na mutane ba. Ku kalli abin da Annabi alaihi salatu wassalamu ya faɗa, babu wani mutum da zai shugabanci mutum 10 face zai zo a ranar kiyama cikin ɗauri. Babu abin da zai kunce shi sai adalcin sai da Annabi Muhammad. Ku kalli rayukan mutane, ku kalli halin da muke ciki a wannan ƙasa. Hanyoyi babu kyau. Su shugabanninmu, jagororinmu, ba sa bin waɗannan hanyoyi da ake mutuwa akai, ba sa bin waɗannan hanyoyi da ake tare mutane. Za a tashi daga jiha za a sauka airport kaza, waɗanda ba su da halin haka su yi shafa. Jiya nake gani ɗalibai suke tasowa daga wani jihar Kudu za su zo bautar ƙasa a Gombe, mota su ta yi hatsari. Mota ce ga ta nan ta NYSC, a cikin mutum 18 mutum 16 duk sun mutu, a cikin 18 mutum 16 duk sun mutu. Wallahi yau za a fitar da adadin rayukan da ake rasawa a Najeriya a shekara guda, wanda aka kashe su barayin daji suka kashe, da wanda suka mutu dalilin hatsari a fito da su a tura duniya sai ta tsine mana albarka. Ƙasa irin ta Najeriya ba a magani, yanzu mutum 100 sun mutu, mutum 10, mutum 18, wa ake ma magana? Wannan ran dan adam dai a ƙasar nan yanzu wallahi ba komai bane ba, ran mutum a Najeriya ba komai bane ba. Shugabanninmu muna tunatar da su akan haƙƙoƙi. Qur'ani ka riƙe in kai musulmi ne, rantsuwa da Al-Qur'ani littafin Allah izo sittin, rayuka al'ummarka, dukiyarsu, mutuncinsu, zaman lafiyarsu za ka kiyaye. In ka manta Allah bai manta ba. Bala wa rusuluna da dahim yattuku, ran da ka rantse da Allah da lokacin da ka rantse yana rubuce a cikin littafi, kuma za a fito maka da shi a kiyama. Waɗannan rayuka da aka kashe bai za ka ci a kansu. Allah zai tambaye ka, wane an sace masa shanu, wane an kwace masa dukiya, wane an halaka masa amfanin gonarsa, shi ne za ka ci a kai? Bai za ka ci a kai? Nawa ake biyan ka duk wata da kai da aka kashe rayukan mutane? Nawa ne ake biyan ka a shekara guda da kai da a sace dukiyar al'umma? Ka rasa mai za ka ci, ka rasa kuma ta ina za ka yi magana? Ga dai ƙasar tamu yadda ta zama, kullum labarin shi an kama wannan, an yanka wannan, an kona wannan. Wannan shi ne labarin ƙasarmu kullum. Ba dama ka haumi da iya abinda za ka gane ce Najeriya ila ai, ina ne za a je da mu? Ina ne za a kai mu? Shi yasa ke faɗa wa mutane mu ne ga irin shugabannin da Allah ya ba musu, ga irin wanda Allah ya jarrace su, ya jarrace mu da irin shugabancinsu. Waye za su iya sauya mana wannan yanayi? Waye za su iya sauya mana wannan yanayi? Da aka ga mutane suna maganganu, mun sha magana. Irin mulkin APC kenan. APC sunan wani ne? Sunan wa APC? PDP sun fi APC iya mulki, PDP sunan wani ne? Sunan wani ne? Mu dai mu yaudara kanmu, muna da hankali. APC, PDP da duk sauran jam'iyyu ba sunan wani bane. Waɗannan su ne, waɗannan, waɗannan su ne, waɗannan. Ba sunan wani bane daban. Muna buƙatar mu samu shugabanni nagartattu a kowane irin jam'iyya suke. Mutum shi yake mulki ba jam'iyya ce take mulki ba. Mutum shi yake mulki. Ka zagi APC ka ɗauki alhakinsu, ka zagi PDP ka ɗauki alhakinsu. Ba PDP bane, ba APC bane, duka su waye? Yau mutum ya koma nan ya zama tsarkakekke? Jam'iyya tana tsarkake mutum? Ba ta tsarkake mutum. Mu daina ɓata ma kanmu lokaci, mu daina yaudaran kanmu. Ga irin mulkin suwa ne, ka daina yaudaran, kana da hankali. Muna buƙatar mu samu mutane masu nagarta wanda za su tsare rayukanmu, wanda za su tsare dukiyarmu, wanda za su tsare lafiyarmu da rayuwarmu. Su ai wanda za su yi wannan, su ai wanda za mu sake ɗauko su mu ba su amana. Su waɗannan ɗin an ga za su iya ne aka zarge su. To ga irin abin da yanzu muke gani a ƙasa, muke gani yake faruwa a jihohi. Ana dab da a ce jihohin arewa kaɗinta tana hali na rashin lafiya. idan ba a kame hannun mai laifi ba gobe za su dawo biyu je musu dawo uku tun suna uku za su kai gabar da yanzu ba yadda aka iya da su duk wanda yake domin tarihin wasu wurare da irin wannan abubuwa ya ce musu wasu wuraren yanzu yan ta'adda suke rike da wajaje za a wayi gari sun dawo su ne gwamnati ba kuma yadda aka iya da su mutanen da ba su da yawa har yanzu ba iya maganinsu ba ya kake tsammanin sun mamaye duk wuraren da muke domin matsalar boko haram a nan babu domin bayanan da suke fitowa suna da makamin da da ba su da shi suna da shirin da da ba su da shi ina waɗanda aka kashe su kullum an kashe mutum 100 an kashe mutum kaza mutanen nan kan guda nawa kullum da adadinsu baya karewa kuma za ka yi mamaki za a kama mutum a nuno shi a social media a ce maka ba wanda ya san shi inda ya dan gari ne dole akwai dan angonsu ko wanda suka yi primary ko wanda suka yi secondary ko wanda suke kauye guda amma kowa ya ce maka bai san shi ba su waye irin waɗannan mutane da ba a san su musuwa suke aiki musuwa suke hidima buƙatar suwa ake so a biya da sai an kashe wannan adam Allah muke roƙo ya daidaita mana al'amura kullu abin da muke faɗa shine mu tsakanin mu da shugabanninmu shine addu'a na alkhairi ba mu tsine musu albarka tsine mu shugaba ba karanta ba manzon Allah ba ne ba in ya lalace tare za ku sha wahala fatan mu su zama mutanen kirki fatan mu su zama nagari fatan mu su ji tsoron Allah fatan mu su tuna da girman amana da suka dauka su tuna girman littafin da suka rantse da shi in ku sun manta Allah bai manta ba yana nan a rubuce kuma za a tsaye da su kuma za a musu tambaya akan wannan Allah ya shiryar da su wannan kasa ta mu ba mu da wata kasar da ta fita ko kana zuwa wani kasa ko kana yawo kasa kaza ba ka da inda ya fi maka da kasanka nan iyayenka suke nan danginka suke dangin uwa dangin uba duk nan suke rayuwa dan kai kana iya komawa ta kasa danginka da suke nan ya za ka yi tsora ka nan ka duwa nan suke shin za ka iya daukan kowa ku bar kasa ba zai yiwu ba in ba a kashe ka ba an kashe dan uwanka kaninka ne ko babbanka ko kawunka aka kashe tamkar rayuwarka aka taɓa Allah daidaita mana al'amarin wannan kasa Allah gyara mana al'amarin wannan kasa Allah tsare mu da sharri masu sharri wanda yake nufin mu da makirci da sharri da kai da Allah maida masa shi kansa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa qumu ila salatikum yarhamukum